الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم لكن سركي يا دادم درس منون للتافي من البركة خلق المؤمن insha Allah zamu tashi ne karshen shafi na hudu a ci gaba da karanta muqaddima a zamu tashi ne kan wadansu baitoci da shi mai littafin ya dauko su daga cikin kasida ta Ahmad Shauqi wani adibi cikin Odaba din Misra wanda suke masa lakabi da Amiru Shu'ara. To wannan baitocin suna cikin littafin sa, ko in ce diwanin sa, diwanu Shauqiyat. Yana da manyan littafai guda biyu, Shauqiyat, wanda baitoci ne duka. Mutum ne da Allah Ta'ala ya masa baiwa da fikira mai zurfi al'amarin adabi, shi yasa suka nada shi daga ƙarshe cewa shi ne Amiru Shu'ara, sarkin mawaka na kodi ƙasar Misra ko Larabawa. Ya rasu shekara ta wato 1932, Allah ya ji kansa. Yake cewa law anna insanan takhayyara millatan makhtara illa dinaka alfuqara. Yana yabo ga Annabi sallallahu alaihi wa sallam, yace law anna insanan, da a ce wani mutum ta khayyara millatan, zai zabi addini, a ce dama za a bayar kai addinin da ka gamsu da shi, ma'ana Allah tabaraka wa ta'ala, a ce ya bada zabi mutane daga tunaninsu ma kawai su zaba. To maktar al-fuqara illa dinak, to talakawa ba za su zabi wani addini ba sai addininka. To sai mu ce wa Ahmad Shauqi, ai hatta mawadatan ma, domin yanda addinin musulunci ya tanadawa talakawa tsarin da yake da tagomashi al'amarinsu, ko ya tattalin rayuwarsu, ya kira izuwa ga tsare musu haƙoƙinsu da kyautata musu, to haka ma addinin musulunci ya tanadi wato tsare haƙoƙin mawadata da ainihin kiyaye musu alfarmansu suma. Babu wanda yake ainihin za a ce yarin jayi wani a ciki. To amma abinda ya sa la'alla ya faɗi wannan shi ne kasancewar galibin mutane suna raina al'amarin talaka, suna tauye haƙƙin talaka, ko bai da wata kima ta ku zo ku gani hasili ma nan inda aka abin nan wani zai shigowa. Ina ganin kamar an dan gyara haka, wani zai iya shigowa. Kasancewar galibin al'umomi ba sa darajanta talakawa da miskinai, kuma suna take haƙoƙinsu, wani lokaci ma ana ce da guminsu shi ne ma mafi yawa. Tun jahiliyoyin tarihi daban-daban, to har zuwa dab da bayyana addinin musulunci, sau da yawa akan take haƙƙin talaka. To Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo shi ne ya kwato wa talakawa haƙƙinsu, ya yi wa mata gata, ya yi wa marayu gata, ya yi ma al'umma ma gabaki ɗaya, domin shi kamar da ya ce innama ana rahmatun muhdah, ni rahma ce da Allah ta'ala ya aiko da ita. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tunda wannan ita ce shaidar Allah madaukakin sarki, to ba talakawa ne kadai suka samu tagomashi ba a addinin da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi, sai dai wani abu ne da zai ja hankali cewa talakawa waɗanda ba a la'akari da su galiban a tunanin mutane, to sun samu gata, sun samu kulawa ta musamman, shi yasa ya faɗi wannan. Al-muslihuna asabi'un jumi'at yadan hiya anta bal anta al-yadul bayda'u. Al-muslihuna, waɗanda suke kokarin gyara cikin al'umma, asabi'un yatsu ne jumi'at yadan, waɗanda za a iya tara su a hannu guda, wato yana nufin kaɗan ne waɗanda suke zuwa su samu iko, su samu dama, sannan su gyara abinda aka bata ko abinda ya baci a cikin al'amuran addini da na rayuwa, to yan tsararu ne. Hiya anta, to wanda wannan hannun shine kai, domin wannan gyaran duka daga wurinka ya fito, ta nufin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Bal anta al-yadul bayda'u, yace kai ne ma farin hannu, dukkanin wani gyara da ya bullo wanda ba daga manzo Allah bane, to ai gyaran zai zamanto akwai tawaya a cikin sa, masu shi ko suna da ikhlafi ma, to wani abu zai kubce musu, kuma sau da yawa san rai zai iya rarrafowa ya shigo, amma shi nasa gyaran sai zama ibada ne. Don haka wanda zai yi gyara domin tabbatar da addinin Allah, domin neman yardar Allah a ban ƙasa, domin wanzar da samun yardar Allah bayan wannan rayuwa ta duniya, to wannan gyaransa ba zai zama irin na wanda ya zo domin ya yi gyara a tunani irin na ‘yan Adam ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne ya zo da gyara wanda ke shamil aqidun mutane, ibadodinsu, shari'a da hukunce-hukunce, al'abinan ɗabi'u da makamantan wannan, haka na al'amuran rayuwa, tattalin arzikinsu da komai da komai. Kowane janibi an bashi haƙƙin da in an gudanar da shi bisa wannan gyaran, to zai kyautato. Fa idza sakhawta balagta bil judil mada wa fa'alta ma la taf'alu al anwa'u. Fa idza sakhawta, idan ka saki hannu, manzo Allah su sama idan ya saki hannu, yace to balagta bil judil mada, balagta al mada, to kana kaiwa matuƙa, al mada yani al ghaya, kana kaiwa matuƙa bil judi da kyautar, babu wanda ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yawan kyauta da sakin hannu. Annabi sallallahu alaihi wasallama shine yafi kowa yawan kyauta, kamar yadda ya tawaturi a cikin sunna. Dukkanin littafan shama'il da suka bayyana halayen Annabi sallallahu alaihi wasallama da ɗabi'unsa sun tabbatar da wannan. Duk wata dukiya da aka kawo ta wanda babu wani abu na musamman da aka tanade shi domin ta, ko aka tanade ta domin sa, to ta jama'a ce kawai kai tsaye. Za a kawo mangala guda ta kuɗi na dinari, wanda sula ɗaya na dinari a lokacin za a sayi ragon layya da shi, misali saboda kima, amma sai a juye a masallaci a kawo farantai ko kwanuka a dinga zubawa ana aikawa gidajen mutane har sai sun ƙare. Ko mantawa ya da waɗansu ‘yan sulalla a cikin gida, ya fito masallaci in ya tuna da sunan da nan zai fita ya je ya sa a rabar da su, shi ne ya ce ba zan yi farin ciki ba a ce ina da kamar dutsen Uhud na tarin zinari, amma in kwana uku da wani abu a gurina, in dai ba wani abu da zan tanada don biyan bashi ba, duk sai na rabar da shi. To kaga babu wanda zai kai wannan hadisi, irin wa'annan suna nan da yawa, to shi yasa yace idan ka saki hannu da kyauta to balagtal mada kana kaiwa matuka bil jud da ainihin kyautar yawan kyauta duk sanda kaji an ce jud to yawan kyauta eh kyautar da bata yawaita ba bata kai ambace ta ba ba za a kira ta da judun ba wa fa'alta kuma zaka aikata mala kana aikata mala taf'alul anwa'u abinda taurari ba sa aikatawa wannan ya irin abinda larabawa suke yi ko suke fada na cewa ruwan sama yana saukani sakamakon wasu taurari da suke da tasiri a wajen wannan saukar shi yasa ma yin ganta a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama an yi gargadi ya hana al-istimqaru bin nujum akwai ma wannan babi a cikin tafan aqida ko danganta ruwan sama da taurari al-anwa jam'i ne na nau din shine mafrad din sa taurarin kenan to irin masu ilimin falaki suna ambata wadansu sunaye na taurari kaman az-zira kaman hana'a kaman surayya da makamantansu taurari 24 da suke ambatawa na tsawon shekara to akwai waɗanda suke kebewa cewa waɗannan na ruwan sama ne a cikin su ruwan sama yake kwarara da yawa to da abin da yake nufi kyauta ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta wuce kyauta ko yawan ruwa da ke sauka in an yi hadari mamako wa idza afauta fakadiran wa muqaddiran لا يستهين بعفوك الجهلاء واذا افوت اذا كاياتي ومتاني وتو ليسي كو كسكورن da suka yi maka faqadiran to kana yafewa halin kana da iko na kai ramuwar gayya to amma sai ka yafe kuma dama gwaninta ce kuma ainin kaiwa mataka ne a ihsani mutun ya zama yayi al'afu inda al-maqdira mutum yana da iko ya dauki fansa ya ramu gayya amma kuma ya yafi to abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ke yi kenan wa muqaddiran kuma kana mai darjanta wanda kai masa afuwa ba tare da kushewa ba ka san wannan ma wata kima ce daraja bayan an yafe maka sannan kuma a darjanta ka za a iya baka kyauta ma to kaga inda ya bayyanta ya bambanta da sauran jama'a kenan wani in ya daure shine ya kyale ka yana kwafa yawa yace ba dan suwa ne ko ba dan kaza ba to amma shikenan Allah saka kara to shi ba haka bane shi bayan ya yafe maka to kuma muqaddiran yana darjanta ka Aisha radiyallahu anha tana cewa wato man ta kama rasulullahi sallallahu alaihi wasallama li nafsihi illa an tuntaka hurmatullah fa yantakimu lillahi fi zalika annabi sallallahu alaihi wasallama baya ramuwar gayya baya rama abinda aka masa sai dai an keta alfarmar Allah ta'ala amma in shi kaiwa to sai ya taya maka ka ce masa dukiya yace ka me yasa mutane suke yin kaza shi ma ba zai kama suna ba in a masallaci ana haka wani mutum yaji yayi ba daidai ba misali a irin wannan sai ce me yasa mutane suke yin abu kaza to amma idan wani haddi ne wani hukunci ne to wannan zai zartar da shi har ma ya hana ash-shafa'atu fil hudud ya cewa ko neman a yafe a haddi amma dai abinda ya shafi wani haƙƙi nasa to yana yafewa yana mai iko kuma yana mai darjanta mutu yace al-juhala jahilai ma la yastahinu ba za su rena bi afrika yafewarka ba wato ma'ana har waɗanda ba su da ilimi suke da nau'i na gabawa wato rashin saurin fahimta su ne juhala jam'u jahulin ko jahilin to hatta waɗanda ba su riskar abubuwa da sauri ma to suna riskar afuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin in abu ya zama gagarumi ya zama babba ya kammala sosai to mutane za su yi musharaka wajen wato riskar sa hatta wanda suke jahilai ne masu kausasan dabi'u da rashin riskar abu wato ba za su rena yafewar taka ba وإذا خطبت فللمنابر هزة تعر النبي وللقلوب بكاء وإذا خطبت إذا كان خطبة جوابي كينا تو فللمنابر هزة من بريثنا دا جرجزة سبودا كي وامتك نعني خطبة كدا جواب الناك النبي صلى الله عليه وسلم بايا طويت جوابا سا لخطبو بنسا galiban sai dai idan akwai wani abu da yasa akwai ya zama akwai buƙatar tsawaitawar to amma yana amfani da jawami'ul kalim matataran kalmomi kuma ya san ta inda zai kama zukatan mutane ya yi musu bayani hankulan su su natsu su dawo taitayin su yace to idan kai khutba to minbarai suna da girgiza ta arun nadiyya a girgizar da take bijirowa ainihin wurin zama majalisi wanda kai wannan khutbar ta'aru ai ta'aridu wato abin da ke bijirowa yake tasowa wato idan kai khutba to membaran da ka hau kansu domin wannan khutba wannan jawabi ya kama hankali na da girgiza wato ma'ana akwai motsa zakata kenan ta'arun nadiyya abinda ke bijirowa wurin zama majalisi shine nadi walil qulubi buka zakata kuma suna da kuka saboda an motsa su da abinda ya kamata a motsa su da shi wa idza akhadta al'ahda aw ataitahu fajmi'u ahdika zimmatun wa wafa'u wa idza akhadta al'ahda idan ka karbi alkawari daga wurin wadansu awa daita huku kuma ka bada alkawarin daga bangaren ka zuwa ga wadansu annabi sallallahu alaihi wasallam yana kulla wato zimma ko huduna zimma ita ce yarjejeniya ta zaman lafiya ta dindindin tsakanin sa da ahlu zimma din huduna kuma yarjejeniya ta ainin dakatar da ko aje makami zuwa wani lokaci da aka iyakance to idan ka karbi alkawari ko ka bada shi wannan yana iya zama kowane irin alkawari to fajami wa ahdika to dukkanin alkawarinka zimmatun wato riƙon alkawari ne wa wafa'u da kuma cikawa kana riƙon da riƙon alkawarin kuma kana cikawa wannan haka yake wa idza rahimta fa anta ummun aw abun hazani fi dunya humar ruhama wa idza rahimta idan ka tausaya wato in ka zo an zo fagen tausayawa naka wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa anta ummun kai tamkar uwa kake a abin ko uba ya ma wuce haka annabi sallallahu alaihi wasallam jin kai da tausayi da ya nuna wa al'ummar sa ya wuce na uwa da uba hazani waɗannan su biyu uwa da uba kuma ruhama su ne masu matakar jin kai ga ainihin da fi duniya a duniya ma'ana dai irin yanda uwa da uba suke kwadayi dan su kada ya cutu kuma ya iya cimma nasara ya samu alkhairi to haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bal wato huwa a'la wa arfa'u min zalika dalilai duka na shari'a hatta na hankali ma ga wanda ya lura ya tabbatar da wannan a sai sau nawa mutane idan ba su dosani sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da tarbiyyar irin wace dora al'ummar sa ba suke wauta madadin sewa ƴaƴan nasu gata da tarbiyya ta kwarai ane suke sangarta su rayuwar ta sai muni abinda ke nuna munin wato alamun munin ƙarshen nasu ma wannan shi yafi yawa saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam shi yafi wato jin kai Allah mata'ala ya shaida akan wannan bil mu'minina ra'ufur rahim yace ga mu'minai shi mai matakar jin kai ne rahim mai tausayawa rafa sama da take ma da rahma tsananin jin kai matakar jin kai shine rafa ra'u mai shi ma sai aka kawo da siga ta mubalagh mai yawan jin kai mai yawan tausayi to haka Allah ta'ala ya sifanta shi ya man lahu izzu shafa'ati wahdahu وهو المنزه ما له شفعاء يا من له إذ الشفاعة يا وند يكي ده إذر babban ceto wahadahu shi kadai ranar tashin alkiyama annabi sallallahu alaihi wasallam shi Allah ya tana dawa ash-shafa'atul uzma ta al-maqamul mahmud abinda ya shahara ya tawaturi a cikin hadisai na cewa bayan Allah ya al'amari ya tsananta za su nemi anin ceto wa za su nemi kamun kafa da wani yardajjen bawa cikin bayi zuwa ga Allah domin a yi hisabi kowa ya san matsayinsa za a faru daga Adam alaihi salam har a zo kan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa'annan ulul azm minar rusul kowa yana cewa ba shi bane sai an zo gare shi yace ana laha wa huwa al munazzahu shine wanda aka tsabtace ainihin ya zama makadaici a wannan malahu shufa'a ba shi da wato waɗansu maceta wato ma'ana babu waɗansu da za su tattaga shi domin kaiwa ga wannan matsayi Allah ne ya keɓe shi da wannan matsayin ya kai shi shi ya tanada masa shi ba waɗansu ne suka nema masa wannan alfarma ba ba waɗansu ne suka tattaga shi suka ɗaga shi zuwa ga wannan matsayi ba Allah ne ta'ala ya keɓanta shi da wannan matsayi kuma ya hau da shi ya hawar da shi wannan tudu na daraja arshul qiyamati anta tahta liwa'ihi wal haudu anta hiyalahu saqa'u arshul qiyamati al arshin al qiyama rana al qiyama anta tahta liwa'ihi kai kana karkashin tutar ta al qiyama din ko al arshin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa adamu faman dunahu tahta liwa'i yawm al qiyamati wala fakhra tun daga Adam alaihi salam har zuwa waɗanda suke bayan sa suna karkashin tuta ta ranar alkiyama wannan ma wata daraja ce ta musamman da aka bashi wal haudu tabki kuma na alkausar anta hiyalahu to kana daura da shi wato kana a bakin sa anta hiyalahu kana daura da shi asqa'u kuma kai ne mai shayarwa kai ne mai shayarwa annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya bashi wannan tabki na alkausar shi ma hadisai sun yi tawaturi a tawaturul ma'anawi cewa an tanada masa wannan tabki wanda fadin sa da tsawon sa duka tafiyar wata guda ne kuma akwai kofuna a ra'aje a bakin sa kamar yawan taurarin sama Annabi sallallahu alaihi wasallam shine zai gabata ya shayar da mutane ya musu izini wajen sha kamar da jisan suka tabbatar to wannan yana ishara zuwa ga wannan wa aqamta badaka lil ibadi shari'atan la suqatun fiha wala umara'u wa aqamta kuma ka kafa wa mutane wato wa aqamta ka kafa ko ka tsayar ka tabbatar lil ibadi gabayin shari'atan wata shari'a ba'daka har bayanka mana ka kafawa bayin Allah wata shari'a tabbatacciya da za su ci gaba da riko da ita bayanka daga lokacin ka har bayanka la suqatun fiha wala umara'u a cikin ta babu talakawa ko babu sarakuna babu la suqatun suqiyun shine wato talaka gama garin mutum ami to la suqatun fiha babu gama gari cikin ta wala umara kuma babu sarakuna mana dukkan mutane daidai suke bai ɗaya suke a cikin ta ba cewa shi sarki ba sai yayi sallah ba ko ba sai yayi gaskiya ba ko ba sai ya kame ba bal shine ma ake lazimtawa waɗannan al'amura sama da wani sa domin shi an umarce shi da yayi ya dabbaka kuma ya dora mutane akai hakenan shi nauyin na sama ya dara na sauran gurgudan mas'uliyarka da girmanka da matsayinka gurgudan nauyinka wajen dabbaka wannan shari'a ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma a tsare-tsare na jahiliya to su masu mulki da iko da wadata su tsarin rayuwarsu da salo irin na zamantakewar su duka daban ne da ainihin saura za su iya zalunci ba mai iya cewa komai saboda ikon da suke da shi har a ce ma wannan laifi ne ma ko guna-guni aka ji mutum yana yi akai bayan an zalunce shi to ya cancanci hukunci mai tsanani mai tsauri to amma wannan shari'a ita la zuqatu fiha wala umara amana ba talaka ba sarki ba talakawa ba sarakuna a cikin duk bai dai ake Allahu fawqa al-khalqi fiha wahdahu wan nasu tahta liwa'iha akfa'u Allah bisa wato yana difan talikai fiha a cikin ta wada shi kadai shine mai bada umarni Allah ta'ala ne kadai shine mai bada umarni ma'ana sai manzon sa sura sama da yazo da shari'atun da shi ake magana Allah da ya aiko ka shine kurin yake da ta cewa kuma manzo Allah mai isarwa ne saboda haka ba kamar a tsarin jahiliya ba tsari na soyayyen zukata na mutane wanda zaka ga akwai masu wato sulda iko wanda za su ce ga yadda za a yi kamar yanda turawa suka gurbata rayuwar al'ummar duniya daga baya-bayan nan ciki hadda al'ummomi mafi yawa na musulmai aka karbe sulda ta tashri'i ta halattawa da haramtawa daga Allah subhanahu wataala daga wannan sako na manzo Allah sama zuwa ga mutane sai mutane su zauna su rattaba abin da zai gani shine su bar na Allah subhanahu wataala amma yadda asalin abin yake a tsarin na tsira wanda manzon tsira ya zo da shi to Allah ta'ala shine bisa talikai wal qahir fawqa ibadi yadda yake shine qahir akan bayinsa wajen halitta wato shine kuma lahul khalqu wal amr shine mai halitta kuma shine mai cewa ga yadda za a yi shine ma'anar la ilaha illallah wahdahu la sharika la wan nasu mutane akfa'u daidai suke ta taliwai ha karkashin tutar wannan shari'a daidai suke kowa ba wanda za a ce an kebe shi a barin wato wajibci na wasu abubuwan da aka wajibta a shari'a ko an kebe shi a barin haramci duk ƙarfin mutum yadda talaka yake haka mai wadata yake mai mulki ko wadata ba bambanci a wannan shari'a da manzo sallallahu alaihi wasallam ne ya zo da ita yasa annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da akai kokarin shafa'a Usama yau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam magana kan kada a yanke hannun Fatimatul Makhzumiya saboda yar gata ce kaza kaza annabi sallallahu alaihi wasallam ya rantsa cewa ko isa ce misali a ce ta wannan ta an yanke hannunta yace ai abinda yasa al'ummomi da suka gabata suka tabarbare kenan in wanda yake da iko ko kuma da wadata ya yi fata ba za a yanke hannunsa ba amma talaka wanda bai da gata sai a yi to wadini yusrun wal khilafatu bay'atun wal amru shura wal huququ qada'un wadini shi kaga wasu wato mai zat wasu abubuwan da suka bambanta shari'ar musulunci wacce manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita da tsare-tsare na bil adama na da can a jahiliyoyin tarihi ko kuma zuwa yanzu har a nade kasa ji ba haushe yawa ko da yake nasi ma ya nuna akwai randa za a nade tan ko ya mutu badal al-ardi ghayral ardi was samawat to wadini shi addini yusrun sauki ne yawa addinin sauki ne yawa amma saukin ba wai saukin da kowa ya ga dama ane zai ba kansa ba yadda dai tsarin addinin yazo yawa to sauki ne inna hadha ad-dina yusrun haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace addinin rukunsa sauki ne wal khilafatu bay'atun ita kuma khilafa wato jagoranci da shugabanci ba tasalludi bane wasu kawai sai tsalle su dira akan jama'a su rike ragamomin su su makure su su guna su yadda su ga dama'a mubaya'a ake yi ahlul halli wal aqdi masu kullawa da kwancewa na al'umma su za su zabi wanda ya dace ba taron yuya ba wanda ba su ma san inda aka dosa ba kamar yadda yake a tsarin demokaradiyya ko kuma tsarin kama karya wanda kawai al-mulku liman qahara mulki da iko na wanda yake da karfi ne kawai yafi karfin saura to shi tsarin da manzo Allah sa samu da shi wato na khalifanci to mubaya'a ake yi in ahlul halli wal aqdi suka ayyana mutum to sauran jama'a sai su yi mubaya'a ayi biyayya wal amru shura kuma al'amarin da ke tasowa na muhimman al'amura shawara ake yi ata manzo Allah sa samu Allah ya umarce shi da cewa shawirhum fil amr kai shawara da su kuma ya sifanta al'umma da cewa wa amruhum shura bainahum al'amarin su shawara ce a tsakanin su to wannan al'amari tunda aka jefar da wannan tsarin aka shiga rudani aka shiga walajiji a cikin al'umma wal huququ qada'u kuma haƙoƙi biyan sa ake yi ani sauke sa ake yi akwai haƙoƙi na mawada masu shugabanci akan talakawa akwai haƙoƙin shugabanni akwai haƙoƙin talakawa kuma akan shugabanni to kowanne a tsarin wannan shari'a a sauke shi ake yi saboda tsarin na siyasa ko mulki a addinin musulunci ibada ne duk abin da zaka yi shi ne kai a matsayin ka na shugaba zaka tsaya kai adalci ka biya haƙoƙin jama'a ka sauke iyakar iyawarka don dan adam baya rasa na ka'is irin nasa kaman ka kai gayar abin zaka iya kaiwa Allah ta'ala kuma sai ida maka abin da ka gajiya don Allah ta'ala ya saka maka da nasara a duniya da izza da kuma samun yadda Allah da gidan aljanna a lahira wannan tsarin ne to haka shi ma mai bi talaka shi ma yana biyayya ne a wannan tsarin don Allah in yayi biyayya ya so yaki abin da yake gaskiya ne daidai ne to Allah zai saka masa kuma wannan din shi da kansa watan wata rana sai ya gummace da yawan nan biyayya domin albarka da zai gani da kuma ainihin nasara to Allah ta'ala ka dawo da mu kan wannan tsari na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to haka dai tsarin na annabi sallallahu alaihi wasallam yake Allahumma salli ala sahibil khuluqil azim ya Allah kai salati akan ma'abocin halaye masu girma wa ala alihi wa sahbihi wa sallim hakanan a ala bisa alayensa da sahabbansa wa sallim kai aminci amma bayan haka wa inna dinal islam lalle shi addinin musulunci ya tadammanu salasata umurin yana kunsar al'amura guda uku wato kamar sassa uku hiya sune al-aqida qudri abinda zakata suke kudurtawa shine amalul qalb wa shari'a sanan shari'a shine abubuwan da abaye suke aikatawa na ibada tsakanin su da Allah mahalicci subhanahu wata'ala ko kuma abinda ya shafi mu'amalo ne a tsakanin su a junan su wal akhlaq da kuma halaye da dabi'u da manufofi wata taktasul akhlaq to su halaye suna keɓanta bi annaha qasimun mushtarak cewa su wata mahada ce da aka yi tarayya a cikin ta baina uqala'il bashar tsakanin mahankalta na yan adam hatta waɗanda suke ba su rungumi addinin musulunci ba amma in suna da hankali ainin mai dama dama wanda yake hankali mai zurfi suna ainin riskar muhimmancin riko da halaye na gari shi yasa ake samu hatta a kasashen turawa har yau akwai wanda suke da tunani sabanin abin da mujtama'a din suke raye akai har ma wasu za su yi rubutu su yi bayanai kan cewa akwai hadari da ke tunkarar al'ummomin nasu sakamakon wannan barna da zalunci da suke yi suna yin wannan daidai ko dama kuma Allah ta'ala ya gaya mana cewa ba daidai suke ba hatta muguntar yahuda laysu sawa ayati ba daidai suke ba ko yawa to haka to amma duk mahankalta duk waɗanda Allah ya musu baiwa da hankali mai zurfi bare ne ce sun yi tarayya akan ganin kyawun halaye na gari mutum ko da Allah bai shiryar da shi riko da addini na gaskiya ba to yana gamsuwa da cewa hali na kwarai abu ne wanda yake da kyau shi yasa za a ga kamar irin taimako da jin kai da sauri ake samu da yawa su ɗebo duka dukiyoyinsu su bayar wani lokaci ba wai dan tunani na algazul fikri bane suna wannan shine mallan Allah ya fiye ba amma akwai inda wasu daga tausayin zakatun suke yin wannan to nau'i ne na hali mai kyau wala yaqau fi haqqi tilafun sabani baya aukuwa a cikin su sai dai a wannan zamani na karshe akwai wadansu shayatinul ins daga cikin falsafa din su wadanda suke kokarin su ce wato babu wani hali wanda yake shine asali yawa kawai naf'iya ce duk inda zaka amfana kawai to ya kamata kai kokarin karkata da nan to amma wayannan an san shuzuri ne kawai ba shine kaida wacce take al'umma duniya take tafiya akai ba musamman dai masu hankali wala ta tagayyaru afkaru hal asaliya kuma tunanin wadannan halaye na kwarai ba sa canzawa halaye na kwarai na asali ba sa canzawa kamar a ce kunya hakuri jin kai da makama adalci da ihsani wadannan abubuwa ne wadanda tun da ɗan adam suke rayu a bayan ƙasa har duniya ta kare to duka mahankalta mutane na kwarai suna tarayya akan cewa anin haka suke ba sa canzawa wala ta tabaddalu wala ta dawaru ba sa canzawa ma'ana ko ba sa wato habaka a ce wato sun yi ta daure shine abu ya ci gaba ya canza daga yanayi daga wannan mataki zuwa wani yawa ya dauke atwar matakai daban-daban yadda abin yake Allah ya dasa waɗannan al'amura a zakatan na farko haka abin yake har zuwa zakatan na ƙarshe wa alaqatul insani ma'a ghairi alaqar mutum tare da wani sa qaimatun alama karimul akhlaq tana kafuwa ne ko ta tabbata akan kyawun halaye duk yayin da ake so misali alaka ta karfafu ta dore kuma to dole sai ta genu a bisa makarimul akhlaq ba bisa san rai ba bisa naf'iya ba naf'iya ita ce kullun ka zama mai wayan banza wai kai ya zaka amfana in ya so shi kuma abu daya gefen ya karata to wannan ba za a yi dadi ana yi ba kuma a kaddara ma an dade to wanda ya haka ba zai samu falala a wurin ubangiji ba kuma ba zai samu kamala ba hatta a wurin bayi wala taktasiru ala adai al-abd lil ibadat kuma wato alaƙar mutum da sauran mutane ba za ta takaita akan sauke ko bada ibadu da bawa zai yi ba in ba kai kokarin kyautata halayenka ba a alaƙarka da mutane to dan kasancewarka anin mai tsayuwa akan ibadoji ba zai wadatar ba ina fatan mun fahimta yawa wani malami wani da'iya yayi rubutu yace zahiratut tanaqud baina al-ibada was-suluk wani abu da ke nuna warwara to kada warwara tsakanin wato ibadar mutane da sulukin su sai kaga mutum ga ibada sosai yana sallah yana ibada yana zikiri yana kaza amma ga kaushin dabi'a kaushin hali rashin gaskiya halayen masu muni wanda bai kamata ba kyautuwa ya ace yadda kake fuskantar ubangiji da ibada sosai to ka fuskanci bayi kuma da halaye nagari to wannan sai a samu rabauta ta ainihin da zaman lafiya albarka da albarkar rayuwa wanda kuma wannan haka yake galibin abin da muke cikin sa yanzu wannan shine matsalar ai yanzu mu musamman a kasan nan muna da kokari wajen ibadoji haka sha'airu ta'budiyya a tsaya ayi ibada a masallaci ayi kaza da kaza ayi zikiri ayi karatun alqur'ani ayi kaza to amma idan aka zo fage na makarimul akhlaq to nan ne muke faraya ba ukhuwa ta gaskiya ba zumunci galibi ba ta'awuni ba kaza haka nan naf'iya wato al akhlaqun naf'iya sun mana yawa ya Allah shiryar da mu fa inna salata wa siyama wal hajj wa ghayraha salla da azumi da haji da wani wadannan tufidul mu'addiya laha wahdahu duna ghayri suna fa'idantar da wanda ya yi su shi kadai ne kuma bayan waninsa yawa arama idan ka kwana misali kana karatun alqur'ani kana qiyamul layli wani ma bai sani ba ko ba haka ba yawa to wannan abu ne wanda ke yana da fa'ida sosai a rayuwarka, la'alla zai gyara zuciyarka ma yadda zai tasirin a hankali a mu'amalarka da mutane. To amma bayan wannan din, idan akwai wani abu a jihunka ko a rumbunka, misali aka ce ka fito da shi ko da wani mutum ne guda ɗaya, Allah ya sa ka ya raba wuta da wannan abu, sai kaga mutane sun amfana. Haka ne in ka zo ka saka fuska a kurin, ai ko ba za ka ko baka da iko ko damar ba wani mutum. Innakum la tasauna an-nasa bi amwalikum walakin liyasa'hum minkum basdul wajhi wa husnul khuluq. Ba za ku iya wadata mutane da abin ku ba duka, sai dai ku dan abin da za ku yi, amma dai sakin fuska anan da mu'amala ta gari, to wannan ta wadace su. Fiskar ka kan ai ba tsada ne da ita ba, ka saka wa mutane ita, wannan ma wani abu ne mai dadi, wani abu ne mai tsabin mai kyau. Wal akhlaqu unwanul islam, su halaye wani take ne na musulunci. Shi musulunci dama an san shi ne da kyawawan halaye, amma mutum ya ce maka shi yana riko da addinin musulunci yadda ya kamata amma ba halaye da dabi'u na gari, to wannan da'awa ce kawai. Wa mazharul iman, mabayyana ce ta imani. Wa dalilul ihsan, alama ce ko jagora ne na kyautatawa. Fa inna aqidatal mu'mini fi qalbihi, kudarin mu'mini aqidar sa na cikin zuciyarsa. Wa ta'budu li rabbihi, wato aqidar mu'mini a cikin zuciyarsa. Wa ta'budu li rabbihi, bautarsa kuma ga ubangijinsa. Yazharu fi ba'dil awqati duna ba'd, wannan suna bayyana a sashin lokuta kuma bayan sashi. Tunda ayi misali ibadodin an musu lokaci lokaci, sallah in muka yi da asuba sai azhar, sai wanda ya ga dama ya samu dama ko yawa sai ya nafila a tsakankani. Amma a tsakanin a kasuwa mu'amala nawa zaka yi a kasuwa ko office ko a titi ko a gidanka, kaga da yawa saboda ka da'irar mu'amala da take buƙatar anin aikawawan halaye da ɗabi'u ta fi yawa da fiye da da'irar ibadoji. Ita aqida kam tana nan a zuciya, wannan ita ce jini ko kuma numfashi wanda rayuwar dindindin haka take. Wa qad yakunu ma'zuran fi tarki kathirin min al-ibadati, kuma yana iya kasancewa an masa uzuri ya bar da yawa cikin ibadojin ko ya sassauta saboda hali na darura. Idan mutum bai da wadata, kaga ba wajabta masa haji ba, ba wajabta masa zakka ba, duk wani abu wanda ke buƙatar dukiya shi an sauke masa, sai abin da zai iya yi. To haka nan sallah ko jihadi da sauransu, in ba zai iya tafiya inda zai yi su ba, sai yayi abin da zai iya inda yake, saboda amma biki lafil akhlaq, sabanin halaye, ko mara lafiya da yake kwance in yayi wasiya wanda ba daidai bane, yayi wasiya wanda akwai keta ko mugunta ko ruwa a ciki, to wannan yayi ba daidai ba. To wannan saboda haka dole sai an gyara wannan. Kaga bai yana bai da lafiya yana kwance, to amma wannan yayi ba daidai ba. Fa inna tatajalla fi mu'amalatil mu'mini wa suluki, su halaye suna kyawun halaye suna bayyana a mu'amalar mu'mini, wasu luke da tafi tsarin da yake tafi da rayuwarsa a kai. Fi sa'ilal awqat, a dukkanin lokuta. Wal amakini wal ahwal, da bigirai da yanayi yanayi. Ahwal, akwai yanayin sauki, akwai yanayin wahala, yanayin yalwa, yanayin kunci da sauransu. Wala uzra fi takhalluti anha, babu uzuri dangane da tsayawa baya anin abarin dabbaka halaye na gari. Ba a ce wato idan talauci ya dame ka, to ka zama hatsabibi ko ka zama wani mara tausayi ko mara gaskiya, sai ka dan samu abin da ka samu sai ka kani. Ka gusunce ba ce, saka ce kai hakuri, kai hakuri, ka dogara da Allah, ka roki Allah, ka daure. Yawwa, sai ka gaya wa sauran jama'a kuma sai har tara su lura. Yawwa, da bukatar ka ta taimako su taimake ka, shi ma kyawun halayen. Shi musulmi bai taba bada sauki cewa munanan halaye, suluki na munanan halaye ba, wai dan an shiga wani abu. kaza da yawa da ake cewa ta'addanci yayi yawa sakamakon rashin aiki rashin kaza da kaza da kaza eh to dama da yake mutane marasa so da akwai karancin tarbiya ta addini ne amma rashin sana'a ko rashin kaza ba dalili bane na wani haure gidan wani ko ba haka ba yawa sai hakuri yayi fafitaka ya bincika ya nema daga abin da Allah ya halatta to amma tunda babu akidar babu abin nan babu suluki mai kyau da halaye na gari to shine irin wannan abin suke faruwa wa akamun nafi hukunce hukuncen mutane inna ma tajri ala tadayyun ar-rajuli wa salahihi bi akhlaqihi hukunce hukuncen mutane na cewa wato akamun nafi hukunce hukuncen mutane inna ma tajri suna gudana ne ala tadayyun ar-rajuli kan cewa ai mutun yana riko da addini mutane suna yin hukunci na cewa mutun yana riko da addini wa salahi kuma yana da nagarta da ne bi akhlaqi da irin halayensa ko da ibadojinsa ilimin sa da sauransu sun takaita to amma yayi fice a halaye to sai ga ana daukar sa cewa salihi ne shi mai riko da addini ne shi sosai yawa to amma idan mutum ya zanto yana ibada din yana da ilimi da kaza amma yana da kaushin dabi'a yana da munanan halaye da mu'amala to sai kaga ya saraya ya fadi ba abinda ake yi ba sai soke soke da tare da shi har ma sai kaga wani lokaci an zaftare masa wasu daga haƙoƙin nasa ma an maida shi ƙasa da kimanta saboda me saboda ya bada kofa ta wannan munanan halaye banta ta'adda zalika wani lokaci ma yace bari hukunce hukuncen mutanen suna ketara wannan ala wajhi khada ta bisa kuskure yawa wato sai aiwa mutum hukunci na cewa mai riko da addinin ne kuma salihi ne ta fiskar kuskure saboda wasu abubuwa da ake gani tattare da shi wanda mai kyau ne to wanda bai da ma'auni na cewa to koda mutum yana da hali mai kyau to fa ba za a ce mai addini bane ko mai nagarta bane har sai yana da imani misali sai yana riko da addini ko ba haka ba to amma saboda baka jin mutane suna cewa ai musulunci yana kasashen turawa mu dai muna sallah ne wa bin suke nufi halaye da dabi'u na cika alƙawari wanda galibin su akhlaq ne naf'iyya yawa sanin logar yadda za a ci duniya a zauna lafiya a cikin ta abin takaicin shine mu da muke da addini wanda ya kamata mu yi halayen nagari saboda bautar Allah kamar da kuka ambata a baya kuma saboda mu inganta duniyar damu kuma dama abin da addinin ke nufi kenan addini bai zo domin kawai ka jira sai lahira ba zaka more wannan shine babban hadafi amma akwai karamin hadafi a rayuwar ma kaɗan ka samu taƙi yawa kuma haka ba atina fi duniya hasana wa fil akhirati hasana to amma sai ya zamanto an samu akasi to da yawa fa inna unasan kathirin mutane da yawa ya kumuna ala sihati din suna hukunci akan ingancin addini allazi yu'minu bihi al-insan wanda mutum ya bada gaskiya da shi min kilali sajayahu wa mu'amalati ta fiskar dabi'unsa da mu'amalolinsa da yawa to amma kamar nace wannan zai iya zama kuskure yawa idan mutum bai yi riko da addini ba ma'ana bai da aqida bai da tauhidi da sauransu kaga koda ya halaye nagari sai a ce kai wannan yana da kirki yana da kaza Allah dai shirye da shi hakan an ya kamata a ce ko Allah sai yana da ruhu a musulunci dan al'amarin nasa ya dire ya tafi daidai lirafa nahnu mutaduna li tarbiyati anfusina wa auladina don haka muna da bukatar mu reni kawunan mu da yayayen mu wasa'ilul muslimin da sauran musulmai alama karimul akhlaq akan kyawun halaye babu shakka rasa wannan ko takaitawa a wannan janibi tunda jimawa abinda ya haifar mana rashin damuwa da dabbaka halaye na gari a rayuwa da kuma mu'amala ta gari wannan shine ya kai mu ga abinda ba ma so ko muke cikin sa a yanzu ya kamata mu dan liza don haka amin huna jaa hadha alkitab alladhi samaituhu khuluqul mu'min daga wannan ne wannan littafin yazo wanda na kira shi da sunan khuluqul mu'min halayen mu'min li akhudha bi ummatina ila makarimil akhlaq dan ya riko da hannaye mai zuwa ga halaye nagari wa dalilil fada'ili da kuma madaukakan halaye fada'il anan dabi ne na fadila ba fadl ba fadila shine hali da dabi'a akwai malami bakar abu zaid yana da wani littafi da ya sawa suna hirasatul fadila tsare mutunci littafi yayi magana akan al'amarin mata da yadda za a tsare ainihin mutuncin su wadayibil akhlaq da kuma wadayibil kisal ko da kuma kyawawan halaye da dabi'u wa min alwafa'i lokacin ya to shi kenan sai mu tsaya na tsammanin da za mu kai karshe wannan mukaddima to sai mu kwana anan din insha Allah Allah samu dace muhimmin al'amari ne dai cewa ba da kulawa da waɗannan al'amura sosai da sosai musamman ƴan uwa wanda suke karantarwa da'awa khutbobi da sauran nasihohi abubuwan sun yawaita amma har yanzu da yawa cikin al'umma ba a daukar al'amarin halaye din da mu'amala da kyautata ta cewa wani abu ne muhimmi a cikin addini alhali kuwa mutum yana iya tsayawa sosai ya gyara binnan aqida sai zama babu bid'a a cikinta ko kuma wani inhirafi karkata ko kuma ya zama yana da ibada sosai to amma rashin halaye da dabi'u sai su sa a samu zarari mutum yayi aiki na alheri amma kuma tasirin wannan ya danyo masa ibada tasa ta tafi zuwa ga wani abin da ban dauki misalin hadisin muflis hadisin wanda zai fallashe wanda zai tsiyace ranar tashin alkiyama ayi wadaka ayi rarraba ladadakin sa ga mutane kaga asalin wannan dabi'a ta zalunci ayi mummuna hali ne yake jawo mutum ya zalunci iyalansa ya zalunci makota ya zalunci abokan mu'amala a kasuwa ya zalunci mutane a aiki na hukuma duk rayuwar ta zama kawai san rai san kai yayi rinjaye sakamakon wannan sai ga abubuwa sun baci ko mutum sannan a hankali zuciyarsa sai ya zama ta dake ba wani abu a ransa sai kausasawa jama'a to sai ya zama maganganu marasa kyau ayyuka da mu'amalolin to karshe sai mutum ya wayi gari wato tsayuwar tasa ko dagewar tasa wajen ibada ba su kai shiga tsira da rabauta irin wanda ake bukata mu Allah ta'ala ya kara mana istiqama ya datar da mu na'am to lalle kam muna cikin ainihin wato hali na ibtila'i muna cikin hali na ibtila'i cewa muna gabar da muke bukatar ruwan sama gonaki sun taso da kyau kuma an fara ayyuka gadan-gadan ma mun gani sai hadari galibi sai ya saki iska ya tafi kuma kana ganin kaman yadda yake ta wato cida da walƙiyar su ga nan da in ka je nan da za ka samu ruwa sai ya cewa nan din ma inda kake tsammanin ruwan ya sauka ba lalle bane a same shi sai dai guri-guri haka to duka abubuwan dai ba sa nisa daga abinda muke aikatawa da laifuffuka tunda shi mumini duk abin da ya faru abin da yake kenan tunani wa ma asabakum min musibatin fa ma kasaba da aidikum wa yafu an kaseer kuma nasoshi na nuna rike sama sakamakon wadansu zanabai to Allah ka yafe mana Allah ka mana afwa Allah ka saukar mana da ainin agajinka da shayarwarka ba dan halinmu ba dan afwarka da yawan kyautarka Allah ya shayar da mu Allah ya mana afwa Allah ya gafarta mana jimci zuriyoyin Allah kuma bude zakatan ya aska kasu ya zuwa ga kyautata halayen kamar da muke yunkuri dai aje nan to duk kokarin ne da ake ya za a fahimci wannan addini kuma ya za a samu karfin gwiwa riko da shi abinda zai taimake mu a rayuwarmu da makoma Allah ka tabbatar da mu akan hakan rabbana taqabbal minna innaka tusami'ul alim tub alaina tawwabur rahim subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi